sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masuare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Litini 22 ga watan Mayu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin daukar da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Naziru, a ba mu dandanan labaran.
To ladan, anan shugaba Donald Trump ne na Amurka ya tace kitake-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da suka sauye sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. Sai kuma kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa a gobe Talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Koriya ta Arewa ta yi. Haka kuma a kasar Turkiya an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman general-general, waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a watan Yulin shekarar da ta gabata.
Madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa hukumar yaƙi da safarin mutane ta ceci mutane har sama 10,000.
We've rescued about over 10,000 victims so far.
Mun ceto kimanin sama da mutane 10,000.
A can jihar Taraba kuwa za ku cewa wani sabon rikici ne ya balle tsakanin manoma da makiyaya, wanda har an yi hasarar rayuka.
Yawan tashi ne da rigima a kan cewa Fulani sun zo a wani kauye na Kuteba.
Babu jami'an tsaro ne?
An ce akwai da jami'an tsaro a kan hanya. Yanzu haka ana kan buga bindiga.
Haka kuma za mu kawo muku rahoton gudunmawar da mata suka samu a jamhuriyar Nijar, sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande, da kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da ya sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. Trump ya ce a lokacin yayi da ya kamata Amurka da Isra'ila su haɗa ƙarfi su yaƙi abokan adawansu kamar ƙungiyar ISIS da ƙasashen irin su Iran, masu ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tada fitinu a cikin duniya. Shugaba Trump dai yana wannan jawabi ne a birnin Kudus yayin da yake tsaye tare da shugaban Isra'ila Ruben Rivlin. An sa'o'i kaɗan kafin tarukan da zai yi da Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu da kuma kai ziyara wasu wurare masu muhimmanci na mabiya addinin Yahudanci da Kiristanci. Trump dai ya shiga Isra'ila ne daga Saudi Arabia, inda ya ce sarkin ƙasar Salman ya tabbatar mishi da cewa suna son ganin an shata sulhun tsakanin Yahudawa da kuma Falasɗinawa.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe Talata idan mai kowa mai komai ya kai mu don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Koriya ta Arewa ta yi. Ofishin jakadancin kasar Uruguay ya ce Amurka, Koriya ta Kudu da Japan su ne suka nemi a yi wannan taron. Sai dai kuma yayin da ake shirin taron, ita kuma Koriya ta Arewa ta ba da sanarwa cewa ta kammala shirin ƙera ƙarin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma maharba su. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce rokan da Koriya ta Arewa ta halba jiya Lahadi an harba shi ne daga wani wuri da ke cikin lardin Pyongyang na kudancin ƙasar, kuma ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya faɗo cikin tekun Japan. Wannan shi ne gwajin harba makamai na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin mako guda, kuma shi ne na 10 a cikin jerin wannan shekarar.
To a kasar Turkiya kuma an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman general-general, waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da General Akin Öztürk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na kasar. Turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka mai suna Fethullah Gulen da laifin kitsar makircin yunkurin juyin mulkin na ran 15 ga watan Yulin shekara ta 2016, wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a cikinsa. Gulen dai ya musanta zargin cewa yana da hannu a cikin lamarin. A jiya Lahadi ne kuma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ƙara tsawaita dokar ta ɓacin da aka kafa tun bayan yunkurin juyin mulkin na bara. A ƙarƙashin wannan dokar ta bacin ne aka kama mutane fiye da 47,000 sannan an kori wasu 100,000 daga ayyukan su a bisa tuhumar cewa sun taka rawa a cikin wannan yunkuri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokaci guda. Kuma tsohon ministan lafiya na kasar Tewodros Adhanom Ghebreyesus shi ne dan wakilin kasar a cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice. Lamura biyu yanzu sun haɗu waje guda da yake wasu masu nazari na zarginsa da kin bayyana gaskiyar cewa wannan cutar da ta barke a yanzu kwalara ce wanda yin hakan zai iya yin lahani ga tattalin arzikin Ethiopia. A yau Litinin ne kasashe 194 da ke da wakilci a cikin hukumar lafiyar duniya za su haɗu a Geneva domin tattaunawa na tsawon kwanaki 10 wanda za a fara yau Litinin. Abu na farko ko da za su fara tattauna aiwatarwa shine zaben shugaban hukumar ta WHO na gaba. Tedros yana ɗaya daga cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar wanda har ila yau suka hada da mutane biyu daga kasashen Birtaniya da Pakistan.
To wata cibiyar gudanar da bincike ta ƙasa da ƙasa ta ce mutane miliyan 31,100 suka rasa muhallansu a shekarar da ta gabata ta 2016. Duk a sanadin masifu iri-iri da suka hada da yaƙe-yaƙe, tashin hankula da bala'uku na halitta. Cibiyar IDMC wacce bangare ce ta hukumar 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ta NRC. Ita ce ta sako waɗannan alƙaluman a yau inda ta ce a cikin shekarar ta 2016 a yi lokacin da bayan kowace daƙiƙa ɗaya akan samu mutum ɗaya da ke rasa mazauninsa a ƙasarsu. Babban sakataren na NRC Jan Egeland ya ce yanzu mutanen da suka rasa gidajensu sun fi 'yan gudun hijira yawa a duniya, ƙididdigar ta nuna cewa tashe-tashen hankula ne suka fi ta da mutane tsaye, inda mutane kusan miliyan 7 suka rasa gidajensu ciki har da a nahiyar Afirka, inda mutane miliyan 2,600 suka rasa muhallansu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma faro rahoton da ceto yara 10,000 da hukumar yaƙi da safar mutane ta ce ta yi. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Fatocin mutane daga kasashen masu tasowa zuwa kasashen da suka ci gaba wani abu ne da ke ciwa gwamnatocin kasashen tuwo a ƙwarya. Gwamnatin Najeriya na ɗaukar matakai daban-daban don kawo ƙarshen wannan matsala. Director General ta hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIN, Mrs. Julie Okadoli, ta gaya min irin hoɓɓasan da suke yi.
Well, so far so good. We've rescued about over 10,000 victims so far.
Mun ceto kimanin sama da mutane 10,000 kuma yanzu haka da nake magana da kai. Mun samu nasarar gabatar tare da hukunta masu safarar mutane kimanin 323. Ko a makon nan ma mun gabatar da masu irin wannan aika-aika a jihohin Nasarawa da Edo kuma an yanke masa hukunci. Muna kuma fatan samun ƙarin nasara a nan gaba.
One in Nasarawa state and one in Edo state, and we hope to secure more of these convictions as time goes on.
Ganin yadda ake fatocin mutanen zuwa kasashen da suka ci gaba, ko akwai irin rawar da su ma ya kamata su taka?
We all work together, you know, the Nigerians work with the Spanish government, the Italian government, the British government,
Nigeria na aiki kafada da kafada da gwamnatocin kasashen Spain, Italia, Britania da ma Amurka. Kuma wannan wani aiki ne da muke yi tare.
So I think it's a joint effort so far.
Hajiya Halima Baba Ahmed, wata mai fafutukar kare ƴancin mata da yara ne a Nigeria.
Matsalan nan gaskiya matsala ne babba wanda kuma abu ne mai tada hankali sosai, abu ne wanda bayi da daɗin jin labari. Kuma ni babban matsalan ma abin da yake damuna irin wannan tafiya ka ga ita cikin hamada za a yi shi. Kuma idan aka shiga hamadan nan duk wani matsalan da ya taso na ruwa ko na abinci idan ya ƙare musu, yawanci a nan mutane suke rasa rayukansu da yawan gaske ba kaɗan ba. Amma kullum mutane ba sa duba irin wannan abin, in ma za su yi tafiya ne su yi shi ta hanyar da doka yake domin su tsira da irin waɗannan fitittunu da rasa rayuka da ake yi. Amma a kullum mutane ba su ɗaukan wani ya zama musu darasi. Gaskiya abu ne mai tada hankali saboda matsalan da ake samu, musamman ma a ce idan suka bar nan ba su isa can ba wani abu ya same su, ko kuma lokacin in sun shiga cikin teku jirgin ya kife ko a ɗauki mutanen da suka fi ƙarfin wannan jirgin, ko wani lokacin idan suka tafi cikin ƙasar da za su je ɗin rayuwarsu kusan kullum a cikin wulaƙanci yake.
Ko a ba bayan nan ma dai alƙaluma sun nuna cewa sama da 'yan Najeriya 4,000 ne suka rasa rayukansu a kogin Mediterranean a ƙoƙarinsu na tsallakawa ƙasashen Turai. baya kuma ga dimbin dubban yan Najeriya da suke mutuwa a cikin hamada daidai a kokarin nasu na tsallakewa daga Najeriya zuwa kasashen Turawa a kokarin da suke yi na neman abin duniya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yara annanana
to daga ceto yara 10,000 sai kuma rikicin da ya balle a jihar Taraba tsakanin manoma da makiyaya. Ga kuma abinda Naftal Ichem ke bayyanawa yake wa Ibrahim bayani a cikin rahoton da Ibrahim Abdulaziz din ya aika mana.
Abin da ke faruwa shine yawan taki ne da rigima akan cewa Fulani sun zo a wani kauye na Kuteba.
Babu jami'an tsaro ne?
An ce akwai jami'an tsaro a kan hanya. Yanzu aka hada kan buga bindiga ya ba za a yi a yi sani ba sai idan ta yi sauki tukuna za a tantance.
Wannan sabon fadan ma na ko zuwa ne a ƙasa da awanni 44 da wani taron sulhun da aka yi a ƙarƙashin tawaga da gwamnatin jihar ta Tura domin shiga tsakani kamar yadda wani ɗan yankin da bai son a ambaci sunansa ya shaida min ta waya.
Shekaran jiya tawagan gwamnati sun tafi a yanki an yi sulhu magana kare. To yau kuma an tashi an waye garanci ana fara ta kamata a ce an yi sulhu shekaran jiya.
Da yake tabbatar da barkewan wannan sabon rikici shugaban hadakar kungiyar makiyaya ta miyatta Allah Jauro Sahabi Mahmud Tukur ya ce kawo yanzu ma akwai wasu makiyayan da ba san inda suke ba bai ko ga shanun da suka bace a daji.
Akan itace shi ya kawo wannan matsala. Itace malaira Bafulatani ya hau yana sare wa ɗan Kutub zai same shi a nan fada ya haure aka kashe ɗan Bafulatani aka sai kashewa aka yan Kutub diga nan fa fada ya shiga cikin usa ya shiga cikin gaku. Al'amarin da abin da ya faru kenan.
To amma ai ko kwanan nan kun zauna da gwamnati kan cewa an sasanta kuma kwamiti hayaje amma abin yaki ci ne wa menene matsalar?
To al'amari na abin da ke faruwa mun zauna da shi gwamna mun yi magana na fahimtar juna amma abin da nake so ka sani cewa wayannan Fulani fa akwai shanu kansu akwai shanu da yawa wanda suke cikin wannan daji ko kansu shine tunda an ce musu su tafi an ce musu kasu shiga wannan yanki abinda suke nema a wajen gwamnati da hukuma shine a fitar musu da shanu kansu a basu duk Bafulatani duk rayuwarsa ba shine maganar shanunsa wannan abubuwan kenan da yake faruwa.
To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Taraba Akitan Dare Dusan Isiyaku ya kuma nuna bacin ransa ne game da wannan samun tashin hankalin inda kuwa ya danganta matsalar da ma rashin hanya da cewa shi ke hana isa ga ƙauyukan da lamarin ke faruwa. Gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya kuma bayyana irin matakan da aka ɗauka ne domin gano bakin zarin magance wannan tashin-tashina.
Wallahi tana yin yakacin kokarinta sai dai ka san yawancin babban damuwan shi ne wuraren da ake faɗa wuraren ne da zaka gani is not accessible and mutanen da suke daji musamman a ga su waye ne menene problem din sai gwamnati ta zanna da miyatti Allah. In fact yau da nake maka magana ba gwamnati za ta zanna da miyatti Allah to su argane yaya za a yi a yi lasting solution to this kind of a problem.
Kawanzu tuni aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin kuntar da rikicin kamar yadda kakakin runo ɗin sannan jihar Taraba ASP David Misal ke cewa.
Kamar yadda nake maka magana Damun Tuntuni muna da jami'an tsaronmu a ƙasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abin ba da jimawa ba. Kwamishinan 'yan sanda na Taraba ya ba da doka a tura tsarin jami'an tsaro yanzu da nake maka magana sun riga sun isa wurin.
Kuma wannan ne ma dai karo na huɗu da ake samun irin wannan tashin hankali a ƙasa da watanni biyu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ko matan ƙasar ne suka samu gudunmuwa daga gwamnati da ma ofishin jakadancin Amurka domin baje koli akan sana'o'in matan da suke yi iri daban-daban. Ga su Lamu Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙarawa matan da ke neman na kansu ta hanyar sana'o'in hannu da ƙere-ƙeren kayayyaki irin na gargajiyar Afirka kuzari shine babban dalilin da ya sa ƙungiyar matan Nijar shugabannin masana'antu buɗe kasuwar baje kolin da ke samun goyon bayan ofishin jakadancin Amurka. Madam Hawa Idi ta cibiyar Rendaura na daga cikin masu tsare-tsaren wannan biki da ya haɗa matan sassan ƙasar Nijar.
Mun zo ne mu gwada iyawar mata. Duk mace abin da ta iya cikin aikinta kowace yau a cikin nan wanda muka zo ta zo ta nuna taka rawarta na mi ta iya a cikin zaman rayuwarta na mi ta koya a cikin rayuwarta.
Waɗanda suka baje hajojinsu a wannan kasuwa ta cibiyar raya al'adun Amurka sun yaba da damar da aka basu.
Kuni ce Baratu Musa wannan alheri ne wanda bai san ba ma abin da kake yau in ya gani sai ya sani. Ya kamata a ce duk abin da muke a cikin ƙasar nan kayin wani dan wata ƙasa ya zo mu a ce ma in wani abu ne kamar yau baje kolin wannan da aka bude a ce kayan mu na gargajiya ne muka samu ku zo mu nan gurin dan mu gwada muna san ƙasar mu muna san al'adunmu.
Hajiya Karima daga Agada Sarki. To mu dai ga sunan na kawo biju, na kawo kayan bugaje, na kawo kaya dai ga sunan kala-kala daga Agada. Mun gode tunda sun turo mata.
Kasancewar wannan kasuwar Baje Koli na da manufar jan hankalin ƴan mata domin su yi koyi da mata masu kere-kere da sana'o'in dogaro da kai. Yasa aka kebe lokacin musamman inda mata shugabannin masana'antu masu zaman kansu suka ba su sirrin tafiyar da harkoki. Adama Abubakar wata ɗaliba da ta halarci wannan biki na da gurin kafawa kanta kamfani idan ta kammala karatu.
Ni buri na in samu in kirkira makaranta wadda za ta samu ƴan mata wanda uwayensu ba su da su aikin hannu ko suna zuwa makaranta su su aikin hannu. Ina son haka in yi haka ne saboda ƴan mata samu su aiki. Tunda a Niger kun san ƴan mata kowa arme yake so, ina so in kwatanta musu ko suna son arme su yi arme amma su nemi da kansu su nemi aikin.
Ministan bunƙasa ayyukan hannu da yawon bude ido Ahmed Boto ya yaba wa tallafin da kasar Amurka ke ba kasar Niger da nufin inganta rayuwar al'umma. Kamar yadda wannan Baje Koli ke kara jaddadawa.
Mata sun fi rabin al'umma cikin ƙasar Nijar. Ba iya gini a maida rabi oyi. Kenan wanga taron da aka yi nan mai muhimmanci ne kwarai gare kuma na kawo godinmu kwarai ga ambasadar King Amerik da kungiya ta Millennium Challenge Corporation wadda ta bada dama aka yi wannan Baje Kolin.
Amurka da ke kan gaba a jerin ƙasashe aminan Nijar ba za ta gajiya ba wajen dafa wa wannan ƙasa don ganin ta samu cirawar tattalin arzikinta. Inji ambasada Yunis Redek. Yanzu haka Nishiyar na cin moriyar wasu makudan kudaden da suka haura miliyan 437 na dalar Amurka ta hanyar shirin Millennium Challenge Corporation wanda ke mai da hankali ga ayyukan cigaban karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishiyar.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safiya da minti 17 har da daƙiƙa 22. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau ya karɓi baƙuncin kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare a jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgori, a wata ziyara aiki da ya kawo na babban birnin tarayyar Amurka, Washington DC. A cikin bayanin Dr. Jabi Kilgori ya bayyana da irin tsare-tsaren gwamnatin jihar Sokoto wanda yake nuni da cewar tsarin su a jihar Sokoto ya bambanta da na sauran jihohin Najeriya. Abu mai mahimmanci a nan shine al'umma sai ku saurara don jin bayanai a hukumance daga gwamnatin jihar Sokoto, wanda idan kuka ji aka san abin da yake a zahirance sai ku gaggauta sanar da mu don bayyana ma duniya gaskiya ko mi dace ta.
Don mu akwai na koyon malanta, akwai ta san kwata da gusau da bidda, hannu na bayin ta tare ta hammar amma na koyon malanta.
Za mu so mu san babban makasudin wannan ziyara taka a nan kasar Amurka.
To makasudi dai abin da ya kawo ne abubuwa guda biyu ne. Abu na farko, akwai wani taron ƙara ma juna ilimi da aka shirya a Atlanta na ƙasa da ƙasa ne, ya shafi tsayawa a yi nazarin sha'anin ilimi yadda yake tafiya a duniya gabaɗaya. Kusan ƙasashe guda 50 da kuma masu halarta kusan guda 2,000. Mu kuma daga Najeriya muka zo a kan wannan asusun Amerika mai kula da cigaban ƙasashen waje, wato USAID, su suka gayyace mu, muka zo tare da tawagarsu. Muka zo muka gabatar da namu makala game da ci gaban da muke samu na fannin ilimi a jihar Sokoto, sannan kuma muka saurari darussa daban-daban waɗanda aka gabatar daga ƙasashen duniya a waɗanda suka shahi abubuwan da muke da sha'awa gare su, domin mu ƙara samun ilimi kuma mu yi cuɗanya ra'ayi tsakaninmu da ƙwararru daban-daban waɗanda suka fito daga ƙasashen duniya daban-daban.
To idan aka yi dubi da wannan taro da kuka ainihin gabatar a nan kasar Amurka, ta ina yake da alaka koko ta ina zai fadada ko zai taimaka a ilimin jihar Sokoto?
Eh to gaskiya zai taimaka kwarai da gaske, domin wannan ya kara bude mana ido da waya muna da kai game da abubuwan da suke waɗanda ke tafiya a zamani yanzu, waɗanda suke kawo ci gaban ilimi a makarantun, musamman a makarantun nan primary, haka kuma abubuwan da suka shafi secondary da sauransu. Amma dai inda muka bayyana karshen shine wajen primary, inda akwai abubuwa da dama waɗanda suka shafi ya za a yi a ba yaro karamin ilimi tun yana kankana, saboda sanin duka bincike ya nuna cewa kwakwalwar tana ginuwa ne tun yana tsakanin shekara 3 zuwa 5 zuwa 6. Ya za a yi a fara ba yaro ilimi da sauransu na karatu, musamman da zai koya, sannan kuma ya za a yi a samu ingancin gudanar da darussa ga malamai, a samu malamai masu kwarewa, masu ingancin zuba manhaja, su bada karatu da sauransu, sannan kuma a samu tsarin fasalin ilimi, abin da ake cewa policy. Ya za a yi a ci gaba da zahawa da tacewa da tantancewa da inganta tsarin tafiyar da ilimi, zama ya dace da zamani, yana bada dama ga kowa ya samu gurbi, ya samu hurumin da zai karatu, sannan yana bada ilimi mai inganci, sannan kuma yana sawo al'umma gaba, uwaye suna bada goyon baya da karfin gwiwa cewa yaran su samu ilimi, sannan a samu kuma gagarumin nasara wajen ilimi, wanda zai ba mai samun ilimin matakin da zai dora rayuwar shi, inganta ya taimaki kanshi kuma ya taimaki kasa gaba daya.
Za ga cewar tun ɗan kwanakin baya, bayan hawa karagar mulkin wannan gwamnati ta shi Aminu Waziri, ya ainihin kaddamar da wani tsari wata na gaggawa a ɓangaren ilimi wanda ake cewa state of emergency a Turanci. Za ka yi muna ƙarin haske dangane da me wannan tsarin gaggawan ya ƙunsa?
Wato wannan tsarin muna kiran shi tsarin ka ɗaukin gaggawa ga fannin ilimi. An tsara shi ne bisa ga tunani da hangen nesa da kuma gurin da mai girma gwamnati yake da shi na kawo ci gaban ilimi da sauri haka da gaggawa ya za a yi. Wannan dokar ta ba da dama gare shi da cewa a yi amfani da duka matakan da ya kamata na hanzartawa wajen yin amfani da kudaden gwamnati, wajen kauce ma duk wani tarnaki ko wani abu da zai hana ilimi ya tafi gaba, sannan kuma na kokarin ayi amfani da gwamnati a hana duka hulloɗin da take da mutane a cikin gida da waje da al'amuran da suka shafi sawo al'umma shigo gaba a tare da su, da kuma ba da dukkan ƙarfin gwiwa da ya kamata, da ba da kasafin kuɗi, domin bayan da ya kaddamar da wannan doka kuma ya ba da kasafin kuɗi mafi tsoka kusan kashi 27.3 na tafiyar da wannan ayyuka, kuma ya ba da dama cewa ayi aikin a tantance a tace, ya kawo kwamitoci waɗanda ke kula da kowane fanni, wanda suke fitowa da bayanai masu inganci waɗanda ake amfani da su domin a zayyana abubuwa da za su kawo ci gaban ilimi a fannoni daban-daban, daga bakin abin da ya shafi share primary har shiga primary har secondary ta farko har secondary ta biyu har zuwa sama ilimi mai zurfi. Don haka wannan shine ma'ana gwamnati amfani da duka ƙarfi, duk jari, duk iko da take, duk hulɗa da take da ita domin ta kawo ci gaba mai sauri cikin lokacin da za a samu nasara gaggawa. Kuma har shikenan mai gwamnati gwamnati ya ce a auna ci gaban gwamnati ta yi nasarar gwamnati ta yi da abinda ingancin da aka samu ga ilimi a jihar Sokoto.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abinda shirin namu ya ɗauka kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin wannan tattaunawar tamu. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Sokoto. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza Adama ta adun wajen miƙewa kai kokarin ne.
To a kai da malamin su, yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Wasiƙar ta farko ta fito daga Shehu Sabu Gashuwa, wanda ya ce muna yabo da jinjina ga wanda suka ɗauki nauyin faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsun ruwa a jihohin Kano da Jigawa. Muna fatan manoman za su yi amfani da faɗakar wanda suka samu. Sai kuma saƙon Balkisu matar Garba na Hala Kamba, unguwar Dogon Rini Kamba, wanda ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku gaya wa ministan mata ta Najeriya da ya kamata ta dinga ziyartar yankunan karkara domin ganewa idanun halin da mata ke ciki a Najeriya, saboda a san hanyar da za a tallafa musu. sai kuma musika ta gaba wadda ta fito daga Haruna Muhammad Katsina mai cewa kasashen duniya da fatan za ku hada karfi da karfe wuri daya wajen gaggauta dakilla duk wasu ƴan ta'adda dake barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duba da yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dumbin jama'a sai kuma musika Alhaji Mele Yusuf Farija Har Yubi wanda ke cewa a gaskiya mu har yanzu bamu ga amfanin rufe boda da gwamnatin Najeriya ta yi saboda kada a shigo da abinci da kasashen waje ba domin kullun wahala karuwa take babu sauki ga talakan Najeriya dan haka gwamnati ya kamata ki canza tunani assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amerika gargadi ko jan kunne da shugaban sojojin Najeriya Tukur Yusuf Bura ta yayi na sojojin Najeriya su guji shiga harkokin siyasa yayi daidai domin makaho bai san ana ganin sa ba sai an zungure shi sako daga Isa Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya sai kuma sai karshe gaban kungiyar murya talaka na Katsina Comrade Sanin Shaga kofar kaura Katsina wanda shi kuma yace a gaskiya ya kamata malaman addini su kaura cewa duk wata harkar siyasa domin ta haka ne mabiyansu za su kalle su da kima da ƙarshe sai wasiƙar Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a wanda ke cewa mataki ko yunkurin da gwamnatin kasar Switzerland ta dauka na dina yin amfani da makaman nuclear wajen samar da wutar lantarki wanda za ta mai gurbin sa da makamashi mai tsafta kamar yin amfani da hasken rana iska da ruwa wajen samar da hasken wutar lantarki muna fata kullu za ta biya kudin sabulu
a da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma nan kara ta kaice
ga takaitaccen labaran Shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da ya sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. Trump ya ce a lokaci yayi da ya kamata Amurka da Isra'ila su hada karfi su yaki abokan adawarsu kamar kungiyar ISIS da kasashen su irin su Iran masu ba da goyon baya ga kungiyoyin 'yan ta'adda masu tada fitinu a duniya. Shugaba Trump dai yana wannan jawabi ne a birnin Kudus yayin da yake tare da shugaban Isra'ila Reuven Rivlin. Sa'o'i kaɗan kafin tarukan da zai yi da Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu da kuma kai ziyara zuwa wajen wasu wurare masu muhimmanci na mabiya addinin Yahudanci da kuma Kiristanci. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe Talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Ofishin jakarancin ƙasar Uruguay ya ce Amurka, Koriya ta Kudu da kuma Japan su ne suka yi nemi a yi wannan taron. Sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma Koriya ta Arewa ta ba da sanarwar cewar ta kammala shirin kera ƙarin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma harba su. A ƙasar Turki an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman janar-janar waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulki da aka so a yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da General Akin Ozturk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar. Turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka mai suna Fethullah Gulen da laifin kirtsa makircin yunkurin juyin mulkin na ran 15 ga watan Yulin shekara ta 2016 wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a ciki. Ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokaci guda kuma tsohon ministan lafiya na kasar Tedros Adhanom Ghebreyesus shine wakilin kasar a cikin mutane da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai anjima idan Allah ya kai mu kujira mu da wani sabon shirin kuma anjima idan Allah ya kai mu a shirinmu na tarho za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku shin laifin wane ne na barin har ana fitauci da yara ko kuma mutane zuwa wata ƙasa domin aiki na neman abin zaman gari. Yanzu Ahmad Donkwa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Sayyida Hamdulu ta bada umarni sai injiniyan mu Vasco ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko yau Maryam ce za ta jagoranci shirin yau da gobe. A yi saurari lafiya.